sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki, muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga ofishinmu da ke birnin tarayya Abuja, sai kuma rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane, amma kafin nan ga halin da duniya ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, sunana Mahmud Lalo. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta faɗa wa muryar Amurka cewa tana sanar da labarin da ke cewa wasu 'yan ƙasar ta sun samu ficewa daga Sudan da ke fama da rikici a ranar Asabar. Wani kakakin ma'aikatar ya ce ba zai ƙarin haske kan wannan labari ba saboda dalilai na tsaro. Hakan na faruwa ne bayan da shugaban dakarun Sudan General Abdul Fattah al-Burhan ya faɗa cikin wata sanarwa cewa sojojinsa za su samar da hanyar da ƙasashen Burtaniya, China, Faransa da Amurka za su kwashe jami'an diplomasiyarsu daga ƙasar. Sai dai masu lura da lamura na nuni da cewa babu tabbas kan yadda za a gudanar da wannan aiki, duba da cewa har yanzu ana gwamza faɗa a yankin filin tashin jirage da ke Khartoum. Bayanai sun kuma nuni da cewa ƙazaman faɗan da ake ya fi ƙamari ne a yankin filin tashin jiragen birnin. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya faɗa wa muryar Amurka a ranar Asabar cewa suna kan ci gaba da tuntuɓar ofishin jikadancin Amurka da ke birnin Khartoum, kuma dukkan ma'aikatansa na nan cikin ƙoshin lafiya.
We've deployed some forces into theater to ensure that we
Sakataren tsaron Amurka na Austin Kane yake cewa mun tanadi wasu dakaru saboda idan an kira mu mu je. Ko da yake har yanzu ba yanke wata shawara da ta ce mu kama hanya ba. General Abdul Fattah ya ce ya gana da shugabannin waɗannan ƙasashe waɗanda suke neman fitar da mutanensu daga ƙasar ta Sudan, wacce ta faɗa ƙangin yaƙi da ya sanadin mutuwar sama da mutum 400 a cikin hukumar lafiya ta duniya WHO. A baya dai shugaban Kenya, wanda na daga cikin masu shiga tsakani a ƙoƙarin kawo ƙarshen rikicin na Sudan, ya yi kira ga ɓangarorin da ke fada da su kawo ƙarshen rikicin. Yana mai cewa faɗan zai iya shafar dukkan yankin. A dai ranar Laraba, shugaba William Ruto ya yi kira da a bada ƙofar gudanar da ayyukan jin ƙai tare da bada haɗin kai ga ƙungiyar ƙasashen gabashin Afirka. Dakarun Sudan da takwarorinsu na RSF da ke sanye da kayan sarki sun kaure da faɗa tun a makon da ya gabata, lamarin da ya sanadin mutuwar ɗaruruwan mutane a cewar WHO. Shugaban na Kenya ya kuma yi gargaɗin cewa rikicin na Sudan babbar barazana ce ga zaman lafiya a yankin. Yana mai nuna takaicinsa kan yadda ake kai hari kan jami'an diplomasiya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A rahoton da take fitarwa kan yakin Ukraine, ma'aikatar tsaron Burtaniya a ranar Asabar ta ce Rasha na kicikicin ganin ta kare yakin da take yi a Ukraine. Kalaman da Rasha take furtawa kan yakin na Ukraine shine yadda take nuna kamanceceniyar yakin da abin da ya faru a lokacin dole Soviet a yaki na biyu. A farkon watan nan, Rasha ta gabatar da uzurin samun tangarda a fannin matakan kare haɗura a matsayin dalilin da ya sa ta soke wani taron maci wanda take shiryawa a duk shekara. Wani batu da Rasha take kuma gabatarwa a matsayin dalilin da ya sa ta mamaye Ukraine shine ikirarin da take yi cewa akwai 'yan Nazi a ƙasar. Wani sabon rahoton da asusun tallafawa ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ya fitar a ƙarshen makon da ya gabata ya ce kusan yara miliyan 13 ne ba su samu damar karɓan wasu allurar rigakafi ba a tsakanin shekarar 2019 da 2021 a nahiyar Afirka saboda matsalar annobar COVID-19 da aka fuskanta a lokacin. Hakan a cewar UNICEF ya sa nahiyar ta Afirka kasancewa cikin yanayi da zai sa a samu ɓarkewar cututtuka da ke addabar yara. Rahoton ya tabbatar da cewa akwai koma baya da aka fuskanta wajen yin allurar rigakafi da suka shafi yara cikin shekaru 3 da suka gabata. Wannan dai shine gibi mafi girma da aka taɓa samu cikin shekaru 30, yayin da nahiyar ta Afirka ta kasance wacce ta fi kowace nahiya yawan yara da ba a yi wa allurar rigakafi.
Labaran duniya Shirya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Shigowa zauren VOA. Yau muna Najeriya, inda za ku ji hirata da mata. Akwai waɗanda suka tsaya takara a zaben gwamnoni da 'yan majalisar tarayya, da Hajiya Hibba Ireti Kingibe da kuma Hajiya Khadija Abdullahi Iya, wacce ta tsaya takarar kujerar gwamna a jihar Neja. Akwai barista Hassana Ayuba Mary Gatula da 'yar gwagwarmayar ƙwatowa mata 'yanci Hajiya Balaraba Abdullahi. Ku biyo ni. Ina tare da Senator Ireti Hibba Kingibe, wacce a kwanan nan da aka yi zaɓuka na 'yan majalisar dokokin ƙasa ta zama Senator a nan babban birnin tarayyar Najeriya. Ina tare da Hajiya Khadija Abdullahi Iya, wacce ta tsaya takarar gwamna a jihar Neja, wato Mina. Da barista Hassana Ayuba Mary Gatula, ita ce wacce ta san meye shari'a, muna tare da ita a yau. Muna tare da 'yar gwagwarmayar ƙwatowa 'yan uwanta mata 'yanci, Hajiya Balaraba Abdullahi. Ina muku maraba da zuwa wannan shiri. To, gwagwarmaya, jajircewa, rashin tsoro duk wasu kalmomi ne da ake amfani da su wajen yin bayani kan al'amarin da ya shafi ganin sai an samu cimma wata manufa. Gwagwarmayar ta siyasa sai an samu mai jajircewa ba tare da nuna tsoro ba, domin kuwa idan aka fara yinta akwai manyan matsaloli da mai da'awar ƙoƙarin yin hakan zai iya fuskanta cikin fafutukar ko gwagwarmayar da yake yi. Wato, wannan kalma ta gwagwarmaya ita ce abin da ya sa yanzu muke zaune a nan za mu yi bayani akan abubuwan da kuka fuskanta, musamman ma ku da kuka tsaya takara. Yanzu zan fara da ke, Hajiya Ireti Hibba Kingibe. Kin kwashi shekaru wajen 20 fa kina neman wannan kujera.
Haka ne.
Ko za ki dan takaita mana ba dukkan tarihin shekaru 20 ba kina mana. Irin gwagwarmayar da kika fuskanta kafin Allah ya kawo ki wannan kujerar yau.
Bari in fara da lokacin da na shiga siyasa.
Na'am.
Matan da ta ita ne Senator a lokacin a FCT, Senator Haira
Gwadabe.
Sai ta neme ni, bata san ni ba. Sai ta ce tana neman mace mai karfi mai kwazo. Tana so ta bada ticket dinta da bada goyin baya ta je ta nemi Senate na Abuja. Shine aka ce to ta neme ni.
Ita lokacin ta sauka ne?
A'a, bata sauka ba, tana cikin Senate a lokacin, amma za ta sauka kuma ba za ta ci gaba da takara. Shine da ta neme ni, sai na ce mata a'a madam, gaskiya ban iya senator ba.
Ba iya siyasa ba?
A'a, ba siyasan ba ne. En to, ai na taɓa zama senator, ai ban iya, ban san komai a kan senator ba. Ba zai iya ba. Sai ta ce ba wanda ya iya sai ana yi.
Sannan za ka goge.
Shine na ce mata to, shine ta roke ni ta ce in zo yi register a kan voting. Shine na ce to shi kenan, na dawo na je na yi register da na gama, na ce to gani nan. Shine ta fara koya mun ina ne ward ɗina, don ban sani ba. Ina ne nan ga wadda mutane da za ki magana da su, mai. Shine na ce mata madam, ba ni da kuɗi fa. Ta ce ba komai, ba kya bukatan kuɗi. Shito shine aka take tura mun, ki je nan, ki je can, ki yi wannan, ki yi wancan, ki yi wannan, ki yi wancan. Har na zaune ta kira ni ta ce to NNPP Central Working Committee sun yi taro, suka ci meeting, bayan taron suka ce ke za a ba ticket ɗinsu. So ta kira ni zo ofisin haɗu ANPP.
Ok, ANPP a lokacin. ANPP.
Sai na je ofis na haɗu da chairman ɗin da ban san shi ba. Sai shi da kanshi ya gaya min, ya bani waɗansu forms, ya ce to mu je tare, ya taya ni muka cika. Hakan wannan abu ya faru bai kai wata uku zuwa zaben.
Wani shekara kenan?
2003. Da ta bani haka, sai na ce to, na kira mai gida na ce to na samu ni ne candidate na AMPP ya ce mun fada wani kudi na ce ba ban bukaci kudi ba sai ce to kin san ba mu da kudi ta yaya zaki kace ko dai ban sani ba bari mu gwada sai ya ce mun za a goge kasa da ke ce to da wajen ne zan fara siyasa bari mu fara waje
so an fara gogwar mai da kina
shine ta tara min mutanen ta ta bani da kansu dan ban san kowa ban san ko ina ba akan siyasa ni na ta zama zama na a gida na tun 1988 da nazo Abuja amma batun siyasan Abuja ban san komai akai so haka muka fara muje nan bani da kuɗi sai za mu je campaign sai chika pick up the biscuit the sweet ranan farko
yara ake ba kenan
campaign manager yake ya kalle pick up din yace madam me kenan yace sweet da biscuit yace yace mu me zaki da shi yace ah zan je campaign da shi yace campaign yace sai fashe da dariya yace to mu tafi muka kai ko ina sun yi magana da iyayen da manya sun bada yaran sweet da biscuit yaran sunanen suna ta murna Abuja sai hiba Abuja sai hiba aka yi muka yawo bayan wancan pick up ya kare za mu tafi kuma na gan shi ya je ya siya na ce a'a manager
me yake ka sayan biscuit da sweet
yace za mu yi campaign da shi ni ne na Nigeria so haka muka je muka yi da aka zo aka yi zaben kowa Abuja sun san mu muka ci zaben
a lokacin ma
a lokacin mu muka ci zaben amma lokacin shugaban kasa PDP ne yace sam shi bai yadda a samu shi opposition
a majalisa ba
a sit din ɗan da yake da shi a kujeran gwamnati shi bai yadda ba haka muka ta ja na tafi kotu kotu suka ce judgment din su suka ce over voting da over balloting does not matter in an election.
Subhanallah. A wannan zamanin kenan. Kafin a yi sabon dokar zabe. Da mu dabarun sa.
So, sai na sai ina ta kallon su. Shine shi barista din sai ya ce a madam, ba na so kudi ki, ina so kawai ki bani izinin je yin appeal. Da aka yi appealing court of appeal suka ce sab duka magana da nayi gaskiya PDP ba su ci ba. Mu je mu sake. Haka muke ta ja zaben nan. Kusa shakara ɗaya har da muka je by election suka je suka buga sabon lokaci muna amfani da ballot PVC na paper so da suka gan cewa in aka sake zaben mutane za su zabe ni don sun riga sun bincika suka je suka buga sabon PVC suka ba sabobin mutane da suka kawo daga wani wuri haka muka jaye karshen dai sai na bada announcement na ce to kowa sun san ban fadi zaben nan amma dai kawai dai na hakura don FCT ta samu cin gaba
yadda ya faru kenan
haka ya faru
to wannan abu da ya faru tsakanin ki da tsohuwar senator ta babban birnin tarayya Hairat Gwadabe me ya nuna kenan ya nuna cewa akwai lokutan da mata ke taimakawa mata ƴan uwansu
yes akwai kuma ya nuna cewa mu matan da muke ciki muka ja wanda suke guje muka nuna musu hanya muka ba su goyi baya muka ba su karfi su ma za su samu karfi a cikin siyasa
to zan dawo gare ki bari in zo ga Khadija Abdullahi Iya kin tsaya takarar kujerar gwamna a jihar Neja jiha da ake da tsofaffin shugabannin kasa guda biyu da Ibrahim Badamasi Babangida da Abdulsalam Abubakar yaya ta kasance
kisan na biyun shigan siyasa na kenan
oho ba yanzu kika fara ba
na farko din wani bai rabe ana kiran shi Faladuru Toye ni ce nayi vice presidential candidate ne
a she kin dauko babba ne ma
ba ta
make shugaban kasa
zama zama na ne inda ita ma take
eh
ban taba tsammani duk aikin da nake for the past tun shekara 15 ban taba ban bana sha'awan siyasa
yasa
miki bana dan irin abubuwan da suke yi ne baya bani sha'awa gaskiya irin ba dai sai mun shiga cikin ba so shi yasa dai ni
lokacin
ina kan kwanciyata wani dare karfe 11 aka kira ni daga Lagos wata schoolmate ina law school ta ce mu wai na san Faladurotoye sai na ce a ni ina ganin ba mutumin nan da ke neman president a internet ba
a internet
ne nake ga aka na ce
wata dandalin sa zumunta yake na shi president
sai na ce sai ta ce eh is very serious wa na ce ko shi kuma mutane na san shi sosai na je kan Facebook din shi da meme na ga yana da dayawa yana
magoya baya
magoya baya sai aka ce yace ta ce mu ai yana neman president kuma yana so ki zo ki vice president ce ni ni vice president in Nigeria ni nace a ni ba yan siyasa ba ce ta bar shi nace are you serious tawa nace a wallahi serious sai nace to ni dai ki kare he was around lokacin 11 dare yayi fa da na dawo mun gama su ayyukan sai na kwanta sai na kira ni gidana nace ka ci abinda tawa ta kira ni tawa kuma da da take law school tare tana zuwa gidana so ya san ta sai ce me kika ce nace vice president sai tashi ya zauna akan kujera akan gado vice me nace vice president
a wace jam'iyya kenan ne
a Alliance for New Nigeria ce to sai jikin shi sai yace ya fita sai na kira mama na mama ta ce wai ni kuma da farko da tawa ta kira ne ce so posters ina zai je ko ina ana ganin fiska na ko ina sai ta ce sai ce me ce kai ba zan yi ba sai na kira mama na sai na mata magana da daddar ta ce lafiya kina kira na da daddarin nan ne ce sai ta ce ne ce ga abin da aka ga ta ce vice president ah gugu ni ba na son siyasa sai posta iji zai zama ne na ce ni ba haka da ce sai haka dai a je bar magana court a bar magana ka da nisa haka dai haka yi da ni daga farko daga baya mai gida da ya zo ya je kambi suka kira ni gida suka zo daga Lagos suka kira shi suka ba shi form din sai suka yi mashi magana ya hamince ya zo ya dawo ya ce ko kin san cewa ayyukan da kike yi dan aikin da nike yi na tallafawa da mata da matasa
da
yara kika san ko Allah na so ki je ki yi shi a matsayin
mataimakiyar shugaban kasa
eh abinda yasa Allah ai ba ke kadai bane yar arewa suka nema suka neme ki akwai reason ki je ki istihara
da ko har zan tambaye ki in ce to wai ke yar jihar Lagos ce me yasa suka yi tunanin ki a wannan lokacin
a magazine din da nike yi ne to kan nation building ne so shine suka karanta na ma kawo muku wani
to mun gode
shine fa suka karanta suka gan wai ina da zuciyar patriotism da meme shine mi gidana yake ki je cika sai na zauna fa ya zaunar da ni ciki cika dan na san halin ki sai na cika sai aka ji aka yi submitting wannan shi yana aiki da ni shi ma da na koma office the next day na je na kira su na ce to ga abinda shi kuma wai ashe yana movement in Faladurotoye da
mu ah to shikenan faduwa ta zo daidai da zama
sai ce ta Allah mu ni ki shiga kawai me ni ce ni ba yan siyasa ba ce haka fa yayi week not tunana wallahi ba zan kariya ba na tashi da daddare sai ni fashi da kuka da ce hakkin mutane miliyan nawa ya zai Allah ya zama da wannan abin da gaske ya zai na ta abin ya bani tsoro sosai da aka gama na ce to alhamdulillah ba lokacin bane so na abin ina
zama wannan shekara kenan
2019
ah nan
2019 da aka gama 2021 sai kuma aka zo aka bi ni mutanen matasan Niger suka siyo wai su sun gaji da yan siyasan da suke a Niger
wanda aka saba da su
da aka saba da su su sun gaji da su dan Niger tana nan 46 years baya cigabawa kullun Niger na inda yake
yana tsayuwa guda
kuma muna bukatun irin tunda kin fita da ki zo ki ko maybe ma fitan da kika yi na farko maybe dan Niger ne Allah yake so ki fito da Allah ki fito nayi ci ma din na ban dan ni abinda nake ta duba ban da kuɗi kuma siyasa
sai kana da kuɗi ko
ban da kuɗi So sai nace to bari dai nayi tai nace bari dai nayi istiharan kuma nace to bari lokacin azumi ne sai na muka je umra da ni da mi gida muka yi istihara muka dawo kafin mu tafi SDP shi ma muka fara ma approaching aka bani number chairman din muka fara magana da shi yaje ya cika form din da muka dawo muna dawa sai abga suka yi approaching din ari gida suka biyo ni wai sun ji cewa an ce na fito gwamna su suna so ne a cikin jami'an su
da wannan bayani na Khadija Abdullahi Iya wacce ta tsaya takarar kujerar gwamna a zaben da ya gabata zamu dakata a yau sai makon gobe zamu dora a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin Madina Dauda ce ke sallama da ku mu kasance lafiya
gaida Madina wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron a jamhuriyar Niger a kullum za ku iya sauraron a tashar VOA Africa akan mita 102.5 za ku kuma iya sauraron kai tsaye a shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirin rayuwar birni shirin da ke haska fitila kan fadi tashin da talakawa ke yi a birane domin neman abin zaman gari
jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu kuma da sake kasancewa da ku a cikin shirin nan mai suna rayuwar birni shiri ne da ke haska fitila akan fadi tashin da talakawa ke yi a birane a yau shirin ya sake kawo mu Kumasi a Ghana a inda muka tattauna da Ishaq Abbas Muhammad ɗan jihar Kano na tarayyar Najeriya mai sayar da kulluna da kuma shaddodi a birnin Kumasi ga dai yadda tattaunawar mu ya kasance
sunana Ishaq Abbas Muhammad ni haifaffen jihar Kano ne tun 2009 kenan a wannan shekarar mahaifina Allah ya masa rasuwa sai ya dace akwai wani mahaifina wanda shi kuma yana sana'a a cikin wannan ƙasa ta Ghana a cikin garin Kumasi shi kuma yana sana'ar sai da hulluna abin da ya shafi dressing wear saka kamar yadda kuke gani ire-iren na al'adan Hausawa da hula a wannan lokacin ya mun magana shin ba zan biyo shi Ghana mu zo mu ci gaba da irin wannan harkar da yake yi ba so gaskiya a wancan lokacin bana da ra'ayi don yadda muke jin tarihin Ghana da labarin Ghana kamar Ghana dai ku gafarce ni ba wani arziki ba komai ba wani sai nake tunanin to in nazo Ghana ma me zan samu to amma alhamdulillah kamar yadda Bahaushe yake cewa dukkanin garin da Allah ya kaddara akwai sharruwanka a ciki babu shakka zaka zo a 2009 yemin magana bana mantawa amma ban amince masa ba sai 2015 don kamar yadda na bayani na kare secondary school ina 2014 isa bayan na kare secondary school daga to ina dai sana'an dinki a wannan lokacin so tuna na ga na yi free dai yanzu sai naga kuma ina da interest na in zo ga lokaci guda sai naga na amince ina da ra'ayin in zo Ghana isa tunda zan zo daga can cikin abin da nake da shi ko kuma dan kudin da muka samu muka dan tattara wannan kayan su muka sai abin da ya shafi huluna zuwa riguna din duka su muka siya kisa cikin ikon Allah da muka zo muka fara harka alhamdulillah Allah ya sa mu abin albarka don ciki dudde gashi kusan ce nima da Allah ya hore na rayuwa kusan duka dai cikin wannan sana'ar ne gaskiya don Allah ya sa mu abin albarka cikin shekara zan 8 years kenan da nazo Ghana gaskiya alhamdulillah na fuskanci abubuwa sosai to kaga tunda sana'an ya zama Allah ya sa ta karbe ni ai ba bukatar kuma in ci ran sake wata sana'a sai dai abin da nayi shine na expand abinda muke sayarwan gaskiya ba iyaka shi nake yi ba tunda da muna yin abin da ya shafi hula kawai zuwa riga yanzu har takalmi ina kawowa abin da ya shafi zobe na azurfa ina sayar da shi abin da ya shafi agogo ina sayar da shi duka abin da ya shafi lace na mata ma kamar shaddoji da kake gani haka misali da duka ba mu kawo wanda ba dinka ba amma ta yanzu muna kawo wanda dan kai ba mu iyaka ne ba mu kawo wanda ba dinka ba amma yanzu gashi muna kawowa sannan kuma ba zallar wannan ba kamar yadda alhamdulillah aka riga aka sanni a Kumasi hatta da wasu yan Kumashin ma suna bani kajar su ni musalla abin da ya shafi turare kuma duka shi ma na kan karba wanda ba ma daga Najeriya aka kawo shi ba mutane kamar abokan harka na nan Ghana sakamakon zama da ya dadi da mutunci yasa suna bani kayayyakin su ina musu sallan shi tunda Allah ya sa na san mutane daidai gargado tunda harka samu yawo miki ba muna zaune wuri guda bane ba wannan kusan yana daga cikin nasarori gaskiya da na samu a cikin wannan sana'a. Sannan abin da ya shafi kalubale kamar yadda kai magana, dukkanin abin da mutum zai yi dole zai fuskanci kalubale ko ba haka ba? Gaskiya na fuskanci kalubale sosai, amma wanda ya fi damuna sosai, wanda kusan kullum ko daga bacci na tashi in na tuna shi ke damuna, bai wuce mutum ya maka alkawari ya zo ya karya alkawari ba. Wannan ko a musulunci ma bai da kyau gaskiya. Kana cikin tsawon lokacin nan da na yi rayuwa a Ghana, gaskiya ba zan iya cewa ga wani kalubale da na fuskanta a wurin hukuma wanda har ta kai ta kawo in sa shi a cikin kaina ya dame ni ba. Gaskiya babu wannan. Alayi halin ko ba kuma lokacin za a dan tsaye da kai, ko ya za a dan tsaye da kai don laifi ne kai, to amma ana duba darajanka sai a rabu da kai. Don last misali da zan bayar, last wani police ya kama ni, gaskiya na ji kunya cikin jawaban da ya yi, a tare da cewa shi ba musulmi ba ne, amma yanayin appearance ɗina da ya gani ya darasta ni. Wallahi don farko yanayin yadda ya yi min ya so ya dan bani tsoro, to amma da na tsaya wallahi sai kaman kwarjini na ya kama shi ne ko kuma ya dai Allahu alam. Wallahi sai gashi ya ƙara yana min nasiha ne, wallahi yana min magana cikin turanci ne, amma yake yin nasiha kan cewa ya kamata ka ringa yawo da hulan kariya kamar helmet kenan, ko ka ringa yawo da ita don ko ba komai ai sai da rayuwa sannan za ka yi yawo. Yake bani misali da kan shi, ta ka gani gashi na saka ga abubuwan dukkanin nasa, Allah dai shi ne mai karewa, amma ko da accident zai zo kai shi ne yake da matukar amfani, shi ke da matukar mahimmanci. In kanka ya riga ya tabu, to komai ya riga ya lalace a tare da kai, don hankalinka da wani duk a cikin kai yake, ko ba haka ba? In kanka ya riga ya samu matsala, to komai ya samu matsala tare da kai, amma Allah yake ya don wani karaya ko wani jin ciwo ko wani rauni ka gan shi wannan yana zuwa ya tabu. Gaskiya da ƙarshe ma na ji kunya ne, don da na yi tunanin zai ce ai mu je charge office ko kuma ka ba ni wani kudi ko wani duka ya min wannan nasihohin ne dai, wanda da ƙarshe kuma na ce shi na gode ne, mai godiya dai ya wuce wasa. Ko ni ma yanzu haka ina karban wani police ya kama mutum dan kasa ma, amma ni sai yanzu in yi akwani da kamar ba dai zan ce ina da wani iko ba misali, amma ka dan kamar misali yana shigar ka na mutunci da wani shi a yanan kanka dai ka ba police hakuri, ai ya hakuri ya bar mutum ya tafi. Gaskiya wannan dai abin da zan iya cewa kenan, abin da ya shafi hukumar Ghana.
Masu sauraro albishirinku,
Allah ya kawo mu, shekara ta kawo mu, kun nema kun samu.
Daga wannan Lahadin za mu fara kawo muku shirye-shirye ranar Lahadi da karfe 9:30 na dare kamar yadda muke yi a sauran ranaku, tare da gabatar da shiri na musamman domin mata.
Kada ku bari a baku labari.
Muryar Amurka,
duniya a tafin hannunku.
barka madalla da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Suleiman Abo da ya hada shirin da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku ne lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.